sur VOA Afrique.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum. Barkanmu da asuba. Da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanin nan ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na safiyar yau Litinin 13 ga watan Janairu shekara ta 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su ga Ibrahim da kanun labarai.
To Murtala, akwai alamar ana gabda cimma tsagaita wuta a yakin Isra'ila da mayakan Hamas dake Gaza. Ministocin harkokin waje na kasashe mambobin kungiyar tarayyar Turai EU za su gana don tattaunawa kan batun wato dake takunkumi kan Syria. Sannan shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Ukraine za ta saki sojojin Korea ta Arewa muddin shugaba Kim Jong-un ya taimaka aka saki yan Korea dake tsare a Russia.
To a cikin shirin bayan labaran duniya za ku ji cewa gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya CNG ta shiga lalubo hanyoyin samun kudin shiga ga yankin na Arewa domin tunkarar sabon kudirin dokar haraji ta gwamnatin tarayya.
Duk wani hatsi da za a fita da shi daga arewacin Najeriya a tabbatar da cewa an ashi kudin harajin shi. Babu wani yanki wanda yake contributin 100% wacce da kasan nan gaba irin arewacin Najeriya.
Al'ummar jihar Kaduna dake arewacin Najeriya kuma musamman a yankin Birnin Gwari suna bayyana farin ciki kan bude hanyoyi da kasuwanni a yankin biyo bayan sulhun da aka yi tsakanin gwamnatin jihar da 'yan bindiga.
Da Fulani mu da Hausa mu waɗanda mun karu gangan mu ga fuskokin yau ga muna haɗuwa cikin farin ciki an zanna an yi sulhu da Hausawa da Fulani da Gwaye da hukuma da mutanen daji.
To kamar kowace ranar Litinin yau ma za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya. To amma kafin duka waɗannan sai a gyara zama domin somawa da labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum mai saurare ga labarai. Zuwa jiya Lahadi, alamomi na nuna cewa cikin 'yan kwanaki masu zuwa ana iya cimma tsagaita wuta a yakin Isra'ila da mayakan Hamas dake Gaza, ciki har da sakin sauran mutanen da mayakan ke rike da su bayan shafi lokaci mai tsawo ana rashin nasarar yi. Wata babbar tawagar jami'an tsaron Isra'ila ta isa Qatar don tattaunawa da jami'an Masar da Amurka da kuma Qatar din, a cewar mai magana da yawun Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu. Suna wani sabon kokari na cimma yarjejeniya kafin shugaban Amurka Joe Biden ya bar mulki a ranar 20 ga watan Janairu, a kuma kaddamar da gwamnatin zababben shugaban kasa Donald Trump. Mai baiwa gwamnatin Biden shawara na kasa Jack Sullivan ya gaya ma shirin State of the Union na CNN cewa bangarorin biyu na gabda daidaitawa kan yarjejeniyar dakatar da yakin da aka kwashi watanni sama da 15 ana yi a Gaza da kuma sakin sauran mutane 88 da ke tsare a can, yayin da aka yi imanin cewa silisi biyu na waɗannan mutanen na raye. Ministan harkokin waje na kasashe mambobin kungiyar tarayyar Turai EU za su gana a ƙarshen watan Janairu don tattaunawa kan batun dage takunkumi kan Syria, a cewar babban jami'in aiwatar da manufofin kungiyar ta EU jiya Lahadi a Riyadh a gabanin taron jami'an diplomasiya na gabar ta tsakiya da yammacin duniya da kuma sabon ministan harkokin wajen Syria. Shugaban bangaren aiwatarwa da na manufofin harkokin waje na EU Kaja Kallas ya ce ministocin harkokin waje za su gana a Brussels ranar 27 ga watan nan na Janairu don tattaunawa kan yadda kungiyar mai mambobin kasashe 27 za ta dage takunkuma ma Syria bayan shafe shekaru 13 ana gwabza yakin basasa. An hamɓarar da shugaban Syria Bashar al-Assad a wani gaggautaccen farmaki da 'yan tawaye suka kai bisa jagorancin kungiyar Hayat Tahrir al-Sham mai ra'ayin Islama wata ɗaya da ya gabata. tuni dai kungiyar ta kafa gwamnatin wucin gadi mai mazauni a Damascus. Hotunan dirka-dirkan gidajen shahararrun ƴan film da dangogin su da kuma sanannun wuraren shirye fina-finai da suka kone kurmus na iya sawa a dauka cewa wutar dajin da ta yi kace-kace da Los Angeles manyan ƴan film ne ta fi shafa. To amma idan aka zagaye unguwannin da suka kone kurmus a wuraren Altarde za a ga cewa wutar ta kuma kone wani katafaren yanki na dumbun bakakin fata waɗanda suka guje ma wuraren da aka nuna wariya wajen siyar da gidaje. Akwai kuma wani sashi mai kunshe da jinsuna iri-iri inda gidajen wurin mallakin mutanen da ke ciki ne. Yanzu wasu na fargabar cewa wannan wuta wadda ita ce mafi muni a tarihin California ta canza wannan yanayin. Wasu da dama ba za su iya farfadowa ko sake gina gidajensu ba, kuma za a sake tura jinsuna marasa karfi can lungu.
Tunan ba da jimawa ba, Ibrahim zai sake shigowa da labaran duniya a kashi na biyu, amma kafin nan bari mu leka bangaren rahotanni. A yayin da ake ci gaba da cece-kuce kan sabon kudirin dokar haraji da shugaban Najeriya ya aiki wa majalisar dokoki wanda yankin arewacin kasar ke kokawa kan cewa ya fi taimakawa ƴan kudu, kamayyar kungiyoyin arewa ta CNG ta ce wajibi ne yankin na arewa ya yi amfani da dimbin hanyoyin tara haraji da yake da su da za su cike masa gidan sabon tsarin na harajin idan har ya sami nasara. Wannan ya biyo ne bayan wani taron tattaunawa da kwararru kan tattalin arziki da kungiyar ta gudanar a Abuja domin neman mafita. Wakilin mu Nasiru Adamu Al-Hikaya na dauke da karin bayani.
CNG wacce ta saki nana ta bukatar dakatar da kudirin don yi masa garan bawul da zai dace da muradun kowane yanki, ta ce haƙi ya rataye akan ƴan majalisa daga arewa su tabbatar ba a yi wa yankin sakiyar da ba ruwa ba. Shugaban gamayyar Jamilu Aliyu Caranci ya ce ta hanyoyin albarkatun noma da kiwo arewa ka iya samun dimbin kuɗin shiga.
Ƴan majalisan mu da gwamnoninmu su tashi su yi doka, duk wani hatsi da za a fitar da shi daga arewacin Najeriya a tabbatar da cewa an ashi kuɗin harajin shi. Babu wani yanki wanda yake contributing 100% wacce da kasan nan gaba irin arewacin Najeriya. Nan ake noman masara, nan ake noman gero, nan ake noman dawa. Ko muna kira ga al'umma su sani cewa dole ƴan majalisan nan su sake zagi damce su tabbatar da duk wata dabba da za a fitar da ita an amshi mata haraji. Ina kungiyoyi suke wanda suke kare haƙƙin dabbobi? Kamata ya ce ba a fitar da dabbobi a arewacin Najeriya, sai dai a fitar da nama. Wannan shi ma zai yi bustin haraji na arewacin Najeriya.
Wannan matsaya ta zo daidai da hangin tsohon sakataren gwamnatin tarayya Mr. Babacir David Lawal wanda yi misali da arziki noma da kiwo na jihar Adamawa.
Duk shanun da aka sayarwa aka sayarwa din nan ba su kasa 5,000 ba, mobi kawai. Ranar kasuwa Lahadi song the same thing. Mayo Balwa, Yola, Giri, Konkon the same thing. Ana zo da triloli triloli tuna kwasan shanu su tafi da shi kudu. Kamun ka fita Adamawa an tare ka an irga shanu aka ce kowane shanu ka biya haraji 5,000. Na yi lissafi a shekara ba za mu kasa biliyon kusan 100 ba. Ana zo a san shanu a mubi 300,000 zuwa 400,000. To ka kara 5,000 kai mene yayi wani abu ne? Ko ma 10,000 kana caji akan kowane shanu. Adamawa to fit biliyon 100 a shekara. So su tafi da naman su je su yanka su yi corn beef su yi sausage su sai da shi a supermarket. In ka je sai a supermarket ko ta ina Najeriya sai a ce ka biya vata kai.
Jamilu Caranci ya yi hannun kai mai sanda ga ƴan majalisar.
Al'umma su tashi su rike ƴan majalisar su gam. Wannan bildin idan ya tsallake aka tabbatar da shi ya zama kuduri, to ku sani babu wanda ya cuce mu sai ƴan majalisar mu. Idan kuma aka maido shi aka janye shi, to ku sani babu wanda ya taimake mu sai ƴan majalisar mu. Gwamnoni suna da gudunmuwar da za su, amma duk wanda zai ba da gudunmuwa ba ta kai gudunmuwar da ƴan majalisar za su bada ba.
Gwamnatin tarayya ta ce duk mai shawara ko korafi na iya bayyanawa kotun karar majalisa don yi wa kudirin gyaran fuska. Abdulaziz Abdulaziz mai taimakawa shugaba Tinubu ne labaru.
Idan hankali ya ɓaci bai kamata hankali ya gushe ba. Ya zama na cewa a bada dama din gwamnati ba ta da abin da take kokarin boyewa a wannan maganar. Duk wanda yake da wani observation, yake da wani togaciya ko yake da wata tambaya ko yake da wani kalubale ya kawo yayi har Allah ya sa a warware zare da abawa, kuma in Allah ya yarda wannan doka za ta wuce.
Bayan karatu na biyun nan majalisa za ta bude zauren sauraron ba'asi inda daga nan za a je matakin karshe na amincewa da kudirin soke shi ko mayar da shi fadar shugaban kasa don yi masa gyara. Nasiru Adamu Al-Hikaya, Muryar Amurka daga Abuja. Najeriya.
A gaida El Hikaya, to sashen Hausa ne na muryar Amurka kuke tare da shi daga nan Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da karshen labaran duniya.
To mutala kasar Faransa ta fara shiga shekarar 2025 da ƙara rage sojojinta daga kasashen da ta musu mulkin mallaka da kuma tasowar wata rigima wadda ta biyo bayan wasu kalamai masu janyo takaddama da shugaba Emmanuel Macron na Faransa yi. Bayan Mali da Niger da kuma Burkina Faso da Senegal yanzu kuma kasar Abrikos ta buƙaci Faransa ta janye sojojinta daga kasar ta. Dalilai dai sun bambanta, kama daga kin jinin Faransa da ke karuwa zuwa buƙatar ƙara cin gashin kai da kuma buƙatar ƙara danƙon zumunci da sauran ƙasashen duniya. To amma tasiri iri ɗaya ne. Thierry Vecolon, wani manazarci a sashen nazarin harkokin Afirka a cibiyar nazarin harkokin ƙasa da ƙasa na Faransa ya ce,
there is a clear collapse of French policy.
Vecolon ya ce a bayyane yake cewa manufofin Faransa na dusashewa a Afirka. La shakka janyewar sojojin Faransa wanda kuma ke nufin ƙarshen kasancewar sojojin Faransa a Afirka al'amari ne da ke tabbatar da wannan dusashewar. A ƙarshe jiya Lahadi, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce a shirye Ukraine take ta miƙa sojojin Koriya ta Arewa ga shugabansu Kim Jong-un, muddin dai zai iya sawa a saki 'yan Ukraine da ke tsare a Rasha. Baya ga rukuni na farko na sojojin Koriya ta Arewa da aka kama, ba shakka akwai wasu kuma, sannu a hankali sojojinmu za su sake kamo wasu, a cewar Zelensky a kafar X.
To Ibrahim Kalmasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Al'ummomi a yankin birnin Gwari da ke jihar Kaduna a arewacin Najeriya na bayyana farin ciki kan yadda aka sami bude manyan hanyoyi da kasuwanni a yankin albarkacin wani shirin sulhu da gwamnatin jihar ta Kaduna ta jagoranta da 'yan bindiga. Kafin wannan sulhun dai, yankin na birnin Gwari ya kasance a rufe sama da shekaru 10 sakamakon ayyukan 'yan bindiga. Wakilin mu a Kaduna Isa Lawal Ikara ya ziyarci babbar kasuwar dabbobi ta birnin Gwari, daya daga cikin manyan kasuwannin da suka dade a rufe amma kuma aka sake bude ta sakamakon sulhun, inda ya ji ra'ayoyin mutanen yankin.
Sunana Muhammadu Bello. Ai muna cike da farin ciki wanda ma bamu taba jijji ga rayuwar mu tashi mu. Da Fulani mu da Hausa mu wadanda mun karu gangani mu ga fuskokin yau ga muna haduwa cikin farin ciki. An zanna an yi sulhu da Hausawa da Fulani da Gwaye da hukuma da mutanen daji, an zanna an ce do Allah a zamna lahiya kuma kowa ya yi raya dauki amana.
Ba ku fargabar kamar wasu suna cewa da an sha yin sulhu a samu Allah, yanzu kuna ganin ku
kadan ni ga wannan karo ban samu wannan fargaba ga rayuwa ta.
Roki nake daga gunduban bugai da ayan garin mu ba dama ka bi ta ƙarfe 7 na safe ko kuma ƙarfe 6 na yamma, amma mun za ka bi ta daga ƙarfe 6 na asuba har ƙarfe gari waye, baka da matsala baka da komi.
Nayi ta cin karo da wasu tubabbin ƴan bindigan da suka karbi wannan sulhu lokacin da suka zo cin kasuwa.
Sunana Umar Yahaya. Kafin sulhu malam bam aikotan shinci ma ba da yana iya sa musulmi hawaye ba da hadi, don saboda rabo na da intaka kasan garan ne shi biya ta take, amma sai da ne shekara 13 ban taka garin gaba sai kwanan.
Ji fargabar da suke cewa in ba a aje makami ba akwai tsoro, yaushe za a mika makami kowa na gari a aje a dole.
Ana na cikin kokari insha Allah, in dai aka tafi a haka kullu bi iznillahi makamai duka sai sun koma hannun da suka fito.
To sunana Muhammadu Lawali. Lawali ba fashi
marabina da shigo wanga kasa, yanzu na kai shekara 7 ina cikin daji zalife, kuma kaga yanzu Allah ya kawo mu ya kawo zaman lafiya, to kaga mu gode ma Allah.
Alhaji Ibrahim Yahaya. Eh na yi shekara kusan 10 ban shigo kasuwan nan ba, amma bi iznillahi ga mu dai cikin kasuwa ya lau duka kowa yana nan yana ta walwalan shi.
Bude babbar kasuwar shanu ta birnin Gwari dai na cikin manyan sharuɗan sulhun da aka yi da 'yan bindiga, kuma wasu daga cikin shugabannin kasuwan sun ce an cika wannan sharadi.
Sunana Hambali Muhammad, sarkin zangon birnin Gwari. Gwamnati ta shiga ta fita wajen ganin an dawo da zaman lafiyan da ke tafiya a karamar hukumar birnin Gwari, kuma akalla a da mota bata wuce 20 take tashi ba amma yanzu ana samun mota sama da 50 ko 100 ma to gaskiya yanzu bamu wata fargaba
sunana malam balaraba ibrahim sarkin fam binnun gwari da kewayenta muna yi ma Allah godiya saboda mun shiga wani kanni wanda yake mu kanmu ruwan ya kai ga wuya ba mai hidda kanmu amma Allah ya ce maka gwamnati ta shiga cikin al'amarin ta zo ta bude mana kasuwan nan jinin kowa yanzu ya sauka normal
sai dai kuma daya daga cikin manyan tubabbin yan bindigan yankin birnin gwarin da kuma shugaban kungiyar fulani ta miyatta Allah a yankin sun ce akwai wata matsala da wannan sulhu ya fara cin karo da ita
an so a dade muna hanya idan masaya suka zo suka sai shanu sai a hana ashe ba za a fitar da su ba an sa kai ne suka dade hanya
kuna na baban gida kuma ni ne ciyaman na miyatta Allah wannan wurin to gaskiya mun dan samu kalubale kadan na a ce mutane baki falake sun zo sun sai kaya wasu tsirarru sun tare hanya
amma kun ci an tare hanya ko mutum da tanum fulani ko
a'a yan sa kai na tare hanya amma yan sa kan na ne gaskiya indai ba a bar tare hanyar nan tangarda ma ta gama sama
tunda dai shugaban karamar kumar birnin gwari honorable Salisu Isa ya ba da tabbacin shawo kan dukkanin matsalolin da ke barazanar mai da hannun agogo baya game da wannan sulhu
to alhamdulillah karamar kumar birnin gwari muna godiya ga Allah kwarai da gaske duk da muna samu yan kalubale can da can amma dai zamu ce kashi 70 80 cikin 100 mun samu cigaba kwarai kun biyo hanya kun ga sauki so garin mu insha Allah za ku iske sauki a cikin shin Allah
zuwa yanzu babu wani kalubale daga ranar da aka ce an yi sulhu
akwai ƴan matsaloli wanda ba a rasa ba kuma muna kokari muna manajin nasu mun yi kokari mun yi wani committee da ya kunshi Fulani da manoma da masarauta da malamai da mabangaren gwamnati muna bijiro da abubuwan da suka taso na matsaloli kuma muna kokarin insha Allah maganin su
a baya dai yunkurin sulhu da ƴan bindiga a jihohin Katsina da Zamfara bai yi nasara ba sakamakon warware alƙawuran da aka dinga samu daga bangaren ƴan bindigan dajin a wancan lokaci sai dai kuma da yake wannan ne karo na farko da aka yi sulhu a gwamnatance a jihar Kaduna kuma an ce akwai hannun gwamnatin tarayya wasu na ganin akwai yiwuwar wannan sulhu ya sha bamban da irin sulhun da aka gani a baya Isa Lol Ikara mudar Amurka daga Kaduna a Najeriya
to gaida na Ikara jama'a kada manta sasha Hausa ne na muryar Amurka ake tare da shi a nan Washington DC ana kuma iya ziyartar shafukanmu na internet da sauran wato kafofin sada zumunta a jihohihausa.com ko kuma sashahausa.com ga kuma shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin dan adam a yau ma shirin na musamman ne kan bitar batutuwan da muka kawo muku a shekarar ta gabata ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfi Hashim Gumel masu sauraro barkanmu da shiga sabuwar shekarar 2025 da fatan mun shigo a sa'a a cigaba da kawo muku wasu daga cikin shirye-shiryen da shirin ciki da gaskiya kawo muku a shekarar da muka yi ban kwana da ita mun shiga Lere a yankin Tafawa Balewa dake jihar Bauchi inda makiyaya suka zargi sarkin garin Jamilu Aliyu Bawa da azabtar da su har ma da batar da ɗaya daga cikin su wanda tije mai shekaru 70 Ahmad Isa ƙarin wanda ya bacin bat Hashim Isa ya faɗi takaicinsu da suke ciki
tunda suka tafi da shi har yau ina zargin wanda yasa aka kama shi ne sarkin Lere na yanzu Jamilu kenan dalili na kuwa anan shine akwai wani lokacin da shi sarkin Leren shi Jamilu ya kira shi har fadarsa akan cewa yana tafatattakansa ya kutuntuma shi a cikin fada wanda shi shekaransa wajen 77 ya kutuntuma shi ya ce dai ki kutuman ubansa har ya kasance a ranan yasa aka kai shi tafaɓalya aka je aka kulle shi ɗan sanda na tafaɓalya suka kira Shaman Mete Allah na Lere wanda muna kiran shi baba suka kira suka ce ga wani dottijo anan wanda aka kama mun kama shi mun zo da shi anan amma sarkin Lere ne ya samu kuma mun bincike shi ba mu ga abin da ya yi ba
Sarki Jamilu Bawa ya ce ya mika wuya ga duk abin da bincike ya gano.
Kamar yadda kuma kullum nake faɗa ni a kasana cewa duk ran da wani zargi ya bayyana a kaina, ina roƙon al'umman kasana su ba mu hukuma goyon baya a yi kyakkyawan bincike a kaina. Don same ni da laifi kuma al'umma su kwantar da hankalinsu a bar doka ta yi aikinta, saboda koda bayan ba ni a matsayin sarki, in Allah ya kawo wani sarki to abin da na yi da kuma abin da aka min zai zama mishi izina shi zai zama mutumin kirki, saboda duk rashin hukunci ne ya sa muka samu kanmu halin da muke ciki. Dan uwan shi suna zargin ni ne na sa aka kama shi, to tun daga nan ban sake bibiyan hidiman ba, tunda ni ma na zama abin zargi. Kuma tun daga wannan lokaci ina zaman jira ranan da hukumance da a kira ni a tuhume ni akan haka, ni kuma watakila in gabatar da abin da na sani gwargwadon hali, abin da ban sani ba kuma bace ban sani ba.
Haka kuma shirin ciki da gaskiya ya duba yadda wasu dalilan filaye a yankin karamar hukumar ƙara da ke jihar Nasarawa duk da Abuja ke zamba cikin aminci wajen sayar da filaye ga mutane fiye da mutum ɗaya, da hakan ke janyo asara har da zuwa ofishin 'yan sanda ko gurfana gaban alkali. Bahari Nusa Kumriya na unguwar Maraba na daga waɗanda tsautsayi ya ritsa da su daga wanda suke matukar girmamawa a baya a matsayin malami mai yin addu'a.
Irin karin maganar nan da Hausawa suke cewa an lallaba kura da fatar akuya ne, saboda akwai wani bawan Allah a nan anguwan mu sabon gari Maraba wanda ake ce masa Umar Garba Adhama, wanda a da dai kan ina ganin kimansa da mutuncinsa kwarai da gaske sosai, sakamakon zuwa wurin abokina shi yasa ni ma har na biyu wasu mu ma muke irin wannan gaisuwa ta harka arziki, ina ganin sa mutumin kirki. To shi wannan aminin nawa Alhaji Idris Dangwamulo sosai sakamakon irin hidimar da yake wa shi Umar Garba Adhama, sai yayi masa alƙawarin cewa zai bashi guri. Umar Adhama musulma dan harkar filaye, to da aka yi haka sai yace to amma ya kawo 100,000. Ku daman muna da labarin cewa a nan garin na Maraba akwai mutanen da suka yi kaurin suna irin wannan, suna zuwa su samu filayen mutane su yanka su siyar. In kai magana kuma sun samu area boys halaka ka, wannan ba abu ne da zai haifar wa kasa dami ido ba. Ita gwamnati dai uwa ce ga kowa, ina so su zo su tsananta bincike akan waɗannan mutane.
Za mu rufe da korafin Dr. Idris Musawa da ke koyarwa a makarantar fasahar man fetur da ke ifin jihar Delta, wanda ya shigo shirin ciki da gaskiya yana korafin yadda yake ganin an yi kulle-kulle don raba shi da filayensa biyu da ke bypass Zaria jihar Kaduna. Duk da yana da dukkan takardun saye da mallakar filayen, Dr. Musawa ya yi zargin wasu na amfani da wani jami'in karamar hukuma Ahmed Mamu, wanda shi ma mai unguwa ne na Aska, da ma wasu mahukunta na masarauta a yankin don raba shi da filayen ta hanyar zamba cikin aminci.
Ina tattaunawa da mutane kuma su wanda na sai ce din aunansu su ma na tuntube su, ina ɗauka duk wani abu ne wanda za a iya warware shi da har mun zauna gaban mai martaba, amma suka yi mishi ƙarya cewa wai local government ta rubuta musu cewa ba filin ta bane, wanda ƙarya ne. Ƙarya sarkin Kudu ya yi ma mai martaba, saboda bai nuna mishi takardar
mai martaba sarkin Zazzau gaba ɗaya.
Mun zauna su uku a wurin mai martaba sarkin Zazzau.
Amma Idris, maimakon ran ba da shawara ka ce sarkin Kudu ya yi magana da ba gaskiya ba, ka ce dai sarkin Kudu da ya faɗi magana da kai baka amince da ita ba.
Eh, haka ne, ban amince da ita ba. To amma ka san irin sha'ani na sarauta, mu ba mu san ya suke tafiyar da abubuwan su ba. Ya ce local government sun rubuta local government sun ce ba uwan su bane, sannan kuma waɗanda na rubuta petition ne ma mai martaba sarkin Zazzau shi ma.
Ma'aikacin karamar hukumar da aka ambata a wannan takaddama shine Ahmed Mamu, wanda shi ma mun tuntube shi domin jin nasa bahasan.
Abin da ke faruwa shine ni na kasance jami'in ma'aikatan ayyuka na karamar hukumar Zaria a da. To kai da kai yanzu yau a barkai ba. Na'am. Tun da lokacin da aka fara maganan ina Zaria an mun transfer zan koma Kobo local government kenan. Na'am. Eh, hakin din ya kira ni, tunda ni ina mai anguwa a farin a Zaria kuma.
Ikikin kimiyyar gwani
yawwa bai kira ni sai ke ce mun ga wani takarda wani ya zo mishi da korafi tana rigima da wani sarkin angon bisa sai na ga shi Idris da shi da wani abokin shi Bashari Bashari shi ne ajimi sai ni gomin takarda allocation da certificate a haɗe da wannan allocation da ke cikin sai na ga allocation sunan daban certificate kuma suna daban sai na ce to kai na ce ranka yadda to zan je duba saboda an can lokaci ana cikin maganin da aka yi mun na ce maka yana aiki lokacin azariya na je na samu akwai shi zo wannan wuri layout ne da gwamnati an raba shi 1979 zuwa 81, 82, 83 da ɗauko wannan lokacin wannan layout an raba shi da siga guda uku ne a lokacin gwamnan layout ana yin shi za a baka allocation paper akwai register book da aka yi na register duk wanda ke da ciki a wajen za ka da sunan shi da numban shi da sunan total number da aka bashi da akwai number certificate din shi da sign din shi ma da ya karba a wannan lokaci kana ji na ko na ji sosai malama yawa na duba wannan allocation tashin farko abin nan sai ni da an zo da irin wannan magana muka duba allocation a register da ganin mi wani mataki ka dauka malam mamu kan abin yawa abin da dauka shi ai ya ka ji tungan biyan hakin ka ga dole bashi amsa abin da na gani na duba register bu ban ga sunan ba wannan nan ba tunda certificate na zo da shi gaban allocation da ban ga an canza suna allocation sai an ba ka allocation za ka samu certificate to da na duba shi allocation din ban ga sunan shi a register ko kuma certificate din din mun shi allocation ko certificate din duba kuma duka register bu babu sunan shi a ciki sai na fada ma hakin hakin sai ce ah to yanzu ko za ka yi ne sai ce to nan sai din je din gozan ka kuma ai tuna kafin ce da din ce ne muka je waje wajen na je na gani sai na ga yana karkashin duka da shi da take da shi na zariro yana dauke da bypass road bypass road din kuma yana can gaba shi inda je ke magana cikin shi zariro din kuma karshen irin haraba na zuzam ne dinki ne dinki ne zuzam ne dinki kafin ce yana cikin magana da shi to wannan abu kun ce dai abin da ke faruwa ne ban ga sunan shi shi amma ga abin da zai gani ma inda ma yake magana a plan din yake magana inda yake ba nan ne yake ba amma sai ce mun kin yi shawara
shawarar da mamu ya bayar ita ce a raba filayen gida biyu domin mutanen da ke da kaddama kowa ya dauki guda dan a zauna lafiya matakin da daga baya Dr. Musa ya ce san bai amince da shi ba sauraro ƙarshen bitar shirye-shiryenmu na musamman na shekarar 2024 da ta gabata kenan tare da fatan ci gabar kamu ko sabbin shirye-shirye a wannan sabuwar shekara ta shekarar 2025 sai aka kasance da shirin ciki da gaskiya a kowane shirin safi ranar litinin ko kuma azuri shafinmu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com za a samu shirin ƙarƙashin shirye-shirye godiya ta musamman ga Nasiru Adamele Kaya da dukkan wakilan sashen Hausa da ke taimakawa don ganin nasarar wannan shiri. Daga nan birnin Washington DC, ni Sarfi Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
To a gaida dan mutan Gumel. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Malam Iro.
To a takaicin mutala zuwa jiya Lahadi alamomi na nuna cewa cikin ƴan kwanaki masu zuwa ana iya cimma tsagaita wuta a yakin Isra'ila da mayakan Hamas da ke Gaza ciki har da sakin sauran mutanen da mayakan ke rike da su bayan shafi lokaci mai tsawo ana rashin nasarar yin hakan. Ministocin harkokin waje na kasashe mambobin kungiyar tarayyar Turai EU za su gana a ƙarshen watan Janairun nan don tattaunawa kan batun dage takunkuma kan Syria a cewar babban jami'in aiwatar da manufofin kungiyar ta EU jiya Lahadi a Riyadh a gabanin taron jami'an diplomasiya na gabar ta tsakiya da yammacin duniya da kuma sabon ministan harkokin wajen Syria.
To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi ƙarfe 8 na safe agogon Najeriya za ku ji maimaicin wannan shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Daji Balawe da ya tsara sautin shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Tayyib Zubair. Murtala Faruk Sanyi ne ke muku fata alkhairi Ma'assalam.